bless. Peace, Africa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zahra Fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa da kasancewa da ku a wannan lokaci cikin wannan shirin na yau daren Litinin 26 ga watan Yuni shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dangin bawan Allah nan da aka zarga da yin batunci ga fiyayyen halitta wanda kuma tuni aka kashe shi a Sokoto sun nemi a bi masa hakkin kisan da aka yi masa. Haka zalika akwai rahoto daga Ghana inda ofishin kula da harkar magunguna da laifuffuka na Majalisar Ɗinkin Duniya yake ya fahimci muhimmancin ɗaukar mataki wanda ya yi dace gunda akan abin da ya shafi mutanen da ke tu'ammali da miyagun ƙwayoyi. Waɗannan da masu sauran rahotanni ciki kuwa hada labarin wasanni nan tafi a cikin shirin na yanzu. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da rahoto na musamman. To amma duk kafin nan sai a jira zama domin kuwa ga Zahra Fage da labarin duniya.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau Litinin shugaban dakarun sojojin haya na Wagner Yevgeny Prigozhin yayi magana a karan farko a bainar jama'a tun bayan da ya dagatar da tawayen da ya kaddamar kan shugabancin sojojin Rasha. Ba mu da burin hanbarar da gwamnati mai ci kuma gwamnatin da aka zaba bisa doka inji shi a cikin wani sakon murya na mintuna 11 da aka fitar ta manhajar aika sakonni ta Telegram. A madadin haka Prigozhin ya ce ya kira matakin nasa yin tattakin neman adalci sakamakon wani mummunan hari da sojojin Rasha suka kai kan rundunar sojojin sa ne zaman kanta ne dasawa da fadar shugaban Rasha ta Kremlin. Mun fara tattakin ne saboda zaluncin da aka yi, inji shugaban na Wagner yana mai ikirarin cewa sojojin Rasha sun kai hari kan sansanin Wagner da makamai masu linzami da kuma jirage masu saukar angulo inda suka kashe mutane kusan 30. Rasha ta musanta kai harin akan sansanin. Prigozhin yayi kirarin cewa Wagner ce kungiyar mayaka mafi karfi a Rasha har ma da duniya baki daya. Manyan hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargadin cewa miliyoyin mutane a ƙuya Afrika na cikin wani yanayi na mutukar yunwa da ke buƙatar matakin gaggawa sanadiyar bala'o'in da suka faru akai-akai ciki har da sauyin yanayi da kuma tashe-tashen hankula. Hukumar samar da abinci ta duniya WFP ta bayar da rahoton cewa kasashe 7 a yankin gabashin Afrika da suka hada da Djibouti, Habasha, Kenya, Somalia, Sudan ta kudu, Sudan da kuma Uganda na fuskantar matsalar karancin abinci da ba taba gani ba. Hukumar ta WFP ta ce kusan mutane miliyan 60 ba sa samun isasshen abinci da zai ba su koshin lafiya da kuma ci gaba da al'amuran su na yau da kullum, wanda hakan ke tilastawa iyalai sayar da dabbobin su da kuma shiga wasu harkoki marasa kyau don neman abin zaman gari kamar su karuwanci. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba a yau Litinin ya buƙaci ƙungiyar tarayyar Turai da ta ƙarfafa goyon bayan Ukraine, yayin da ƙungiyar tarayyar Turai ta ƙara dala biliyan 3.5 a wani asusun da ake amfani da shi wajen taimakawa sojojin na Ukraine. Kuleba ya yi jawabin ne a taron Majalisar Harkokin Waje na EU ta bidiyo, inda ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya buƙaci tarayyar Turai da ta hanzarta yin galaba a kan Rasha ta hanyar ƙara goyon bayan Ukraine. Babban jami'in kula da harkokin wajen tarayyar Turai Joseph Borrell ya ce Ukraine ita ce a gaba. Borrell ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa za mu ci gaba da ninka tallafin sojoji da kayan aiki da horo ga Ukraine har illa ma sha Allahu. Masana sun ce ƴan raunaniyar dangantakar da ke tsakanin Amurka da China ba za ta iya kaiwa ga rage takun sakar da ke tsakanin Korea ta Kudu da China ba. An dan farfado da tattaunawar da ta cije tsakanin manyan kasashen biyu mafiya tattalin arziki a duniya. Lokacin da Amurka da China suka amince a ƙarshen mako cewa za su ci gaba da raya manyan hanyoyin tattaunawa da daidaita alakar da ta yi tsami tsakanin su bayan da wani balambalan na leken asiri da ake zargin na China ne ya yi shawagi a sararin samaniyar Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya faɗa a yau Litinin cewa ziyararsa zuwa Beijing daga ranar 18 zuwa 19 ga watan Yuni an samu ci gaba. Amma alakar Korea ta Kudu da Amurka kan manufofin China wanda ke da nufin tunkara abinda dukkan su biyu ke kallo a matsayin kalubale da kuma tsarin ƙasa da ƙasa da kimar demokradiya ya sa China ta kara tsanani wajen musguna ma makwabtanta. Babban ci gaban da ke tafe a game da jinyar cutar kansa zai iya zama samun rigakafi bayan kwashe shekaru da dama ana bincike inda aka samu takaitacciyar nasara. Masana kimiyya sun ce bincike ya kai wani matsayi inda da yawa ke hasashen za a samu allurar rigakafin nan da shekara biyar. Waɗannan ba allurar rigakafin da aka saba yi ba ne waɗanda za su hana cututtuka, amma za a yi amfani da su don rage cutar kansa da hana ciwon dawowa. Allurar rigakafin za su mayar da hankali wajen karsar mama da tahuhu da kuma nasarorin da aka samu a wannan shekara a kansar fata mai kisa da kuma kansar ciki. Muna samun wani abin da za mu iya aiki a kai yanzu ya kamata mu ƙara ingantawa, in ji Dr. James Gully wanda ke taimakawa wajen jagorantar wata cibiyar ciwon kansa ta ƙasa da ke samar da magungunan rigakafi gami da rigakafin cutar ta kansa.
Sara Ufagi aka saurara da labarin duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu, inda ‘yan uwan bawan Allah nan da aka zarga da yin ɓatanci ga fiyayyen halitta wanda kuma tuni aka kashe shi a Sokoto suke neman a bi musu haƙƙin kisan da aka yi masa. Ita kuwa gwamnatin jihar cewa ta yi za ta hukunta duk mahaulukin da aka samu da aikata laifin. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da cikakken rahoto.
Dangin Usman Buda mahaucin nan da ya haɗu da ajalinsa ta hannun abokan aikinsa akan zargin ɓatanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammadu Sula da aminci Allah su tabbata a gare sa na ci gaba da juyayi akan abin da ya faru ga ɗan uwan nasu. Aishatu ita ce mahaifiyarsa ta ce zancen kisan ɗan nata ya zo mata cikin kaduwa.
Mu magana riƙe ta zo mana don ka san shi na nan mu kuma na san kawai mu hutan buwal sai an ka zo mana dai an ka ce mana wai an ka shi uku wai an ka ce uku manni dan danan ne le ne ko an ka dauka ta ran dare sai mu tan sun ka fara fara mana ruwa ko an ka dai ruwa an ka bani an ka ce sa mun ka ta ku mun ka bi mota mun ka yo garin gaskiya mun ka ta ku haka nan an ka ce ba an ka an kai shi san matuwa ne ko da goma mako ne su ko da ka duba ka gani mutum shi ta lahiya lau bai yi fata ba bai mai ta wato ana kashin gilla wai cikin gari ana bugu da duwa su kamar kare.
To ko me dangin nasa ke bukata yanzu? Mahaifiyarsa Aishatu tana mai cewa
a ga ta hace ne sannan iyan ga nasu da an ka bari eh an ka samu abin da mun ka samu an ka fasa ka gani ana taimakawa ga makarantar su biya a kai muka wata makaranta yanzu in ba mutane sun ka taimaka ba Allah ya taimaka wa ka jiya da ni ba wani abu gari ne ba Allah ta ni kishi shi na ni gari ne.
Shi ma Abubakar da ke zaman ɗa ga marigayin ya ce yanzu suna dakon a kammala bincike su ji abin da mahukunta za su ce.
Gaskiya ba mu samu gawarsa ba har yanzu don an nema a ba da gawa tun shi jami'an tsaro an ce sun nuna cewa dai kila ko sai zuwa gobe haka. To yanzu dai ana dai ma ana ta kai kawo ko Allah ya kaddari basuwa sai a je a yi musu jana'iza a cikin
ana ta hujin gwamnatin jihar Sokoto ta bukaci jama'a da su daina duk wani abu da kan iya tayar da husuma a cikin al'umma. Abubakar Bawa shine mai magana da yawun gwamnatin jihar Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto.
Magana wani ya batun ci da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kan ba koja da bagon jihar Sokoto ba za ta taba dauka irin wannan issue irin wannan batu da wasa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kima a wurin mu musamman na musulmi, shine madubin mu, shine abin koyon mu, shine shugaban mu. Duk wanda yake taba shi ba yadda za a yi gwamnatin jihar Sokoto kwashi laya da shi, saboda haka idan mutane da manzon Allah to shine su mutunta Annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma yi biyayya gare shi. Amma taba kima ta yi ko daraja ta yi to babu shakka idan muka samu duk wanda muka samu da irin wannan aka tabbatar da wannan laifi tabbas za mu ga wanda shi a kotun musulunci a mashari'a kamar da addinin musulunci ya tanada.
Gwamnatin ta yi wa jama'a kashedi akan dokar doka da hannu ga kowane irin lamari. Rundunar yan sanda dai tana kan gudanar da bincike akan hakikanin abin da ya faru har aka yi wa Usman Buda kisa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Allah shi kyauta a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Yanzu kuma sai Ghana, inda ofishin da ke kula da magunguna da laifuffuka na Majalisar Ɗinkin Duniya yace ya fahimci muhimmancin ɗaukar matakin da ya shafi mutane masu tu'ammali da miyagun ƙwayoyi da ma mai da hankali akan nuna musu wariya da ake yi da sauran al'amura makamantan haka. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hawwa Abdulkarim ta aika mana da wannan rahoto.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 26 ga watan Janairun shekara 2023 ranar wayar da kan matasa masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, inda tema bikin bana takin mutane ne a farko a daina kyama da nuna bambanci, sannan a karfafa rigakafi. Matsalar shan miyagun ƙwayoyi a duniya ya zama ruwan dare gama gari, lamari ne da ke shafar miliyoyin mutane a duniya. Yawancin mutane da ke amfani da ƙwayoyi suna fuskantar kyama da wariya wadda hakan na iya ƙara cutar da lafiya fiyar jiki da kokolwa da kuma hana su samun taimako da suke bukata. Daya daga cikin waɗanda suka taba shan miyagun ƙwayoyi wadda bai yadda a bayyana sunansa ba ya ce,
ƙwaya dai mun sha sosai. Menene ba mu sha? Muna shan komi, mun sha komi ciki kun su Allah yau mun bari. Amma abu guda ne, ɗan wayenmu suna ganin kamar da muke sha suna muna magana ba mu ji, yasa muka zo kusa da su ma still suna duban mu kamar mu ba mutane ƙwarai bane ko wani. Tunda mun bari, mun gane mun bari, muka shigo cikin su, su doke mu yanda suka doke mu da nan no mu yan wayen su ne. Sannan kuma yan wayen nan da suke cikin wannan harakan da suke ji, wallahi kubari da Allah kubari faizi bane.
Alhaji Idi Gamil ya ce babu wani bambanci tsakanin masu shan miyagun ƙwayoyi da ke Amurka da kasar Ghana.
Da Alhaji Idi Gamil daga Hot Coffee Nima, na zauna America dai New York for 50 good years. Wani lalacewar yara ina gani yanzu haka, ban ganin bambanci da nan da America. Duka abu guda ne, wallahi duka abu guda ne, ba wani difference tsakanin America da Ghana. Wani lalace yara masu sha can ma yaro ya lalace ma kila ma akwai da za a kai shi a rehabilitation shi har ya samu lafiya. To nan nan in ba ka fito gida arziki ba to ka shiga daji kenan.
Gidauniyar Community Concern and Care Foundation gidauniya ce da ta yi sama da shekaru biyu tana wayar da kai da kuma ceto matasa da suka fada cikin shan miyagun ƙwayoyi. Alhaji Ali shugaban gidauniyar ya ce babu shakka idan kana shan miyagun ƙwayoyi za ka sha nuna wariya a bainin jama'a, wanda hakan zai sa ba za ka iya mu'amala da kowa ba face masu sha.
Shi wannan abin da kanshi in dai kana ciki shakka babu za nuna ma wariya, kuma kai da kanka abu ne da in ka sa kanka ciki zaka ga ba ka yi hurɗa da jama'a in ba irin waɗanda ke wannan abin ba. Abin da ya sake saboda in kana cikin jama'a kai da kanka zaka ringa ganin ana nuna ma bambanci. Abin da ya sake ga zaman su cikin waɗanda dama ba ya masu shaye shaye bane, shi mai shaye shaye bai zama na cikin waɗannan mutane saboda irin wannan bambancin da ake nuna masa.
Alhaji Alin ya kara da cewar a daina nuna musu bambanci saboda kada a ƙara jefa su cikin wannan halin.
Abin da ya kamata mutane su shine bai kamata a nuna musu bambanci ba, dan saboda in kana yawan nuna mai bambanci kana ware shi tare da kai kusan kaman kana tura shi yan abin ne. Amma ya kamata ka sake in yazo ka rungume shi ka kama shi, la Allah zaka iya cikin magana fira yau da gobe da kullun Allah ya fidda shi ya ji maganar ka ya daina yi. Akwai wani yaron da mahaifiyar shi tazo ta yi magana, shi nace ina bukatar in sadu da ita da mahaifin shi, da na sadu da su na tambaye su ya aka yi ya abin ya fara har yazo kai ga yaron ya sai ya sa kanshi cikin wannan hali har bai kwana gida ya bar gida. To it's like influencing abokanai ya bar yaron ya fara sa kanshi, to da baban ya hango haka nan a lokacin da ya kamata baban ya maida yaron ya kusanta makaranta da yaron da wa'azi da magana da yani education ce yanzu baban shi shi ya duki zuciya yana dukan yaro wai me yasa yaron yake wannan abu to wannan dukan atake nake da baban to kai ka kori yaron gida a lokacin da ya kamata ka ja shi jiki kenan
Hawa Abdulkarim Yanfaniya murar Amurka daga Accra Ghana
to madalla an gaida Hawa Abdulkarim kafin mu kai ga shirin na gaba masu tsaro ga mabudin kunnuwa
idan na faso ta aikata yin sadaka a kashi
samayen wiya
in ka fito fili mai halin shiga da ishe
samayen wiya
idan ya ji zafi ya gyara hali nan idan ya fasa to mu ma mu dau da mara samayen wiya samayen wiya samayen wiya
idan mu fita nan ya ji kene ni samayen wiya samayen wiya samayen wiya
masu mulki sun zama gajiya
samayen
wiya ya da na bakin ki na kasa sun zama tsawaya
samayen
wiya mai mulki ya danna hakin sadaka ya gyara
yanzu kuma ga rahoton musamman
mutane da dama ba su fahimci yadda al'amarin yake ba hakan ya sanya na nemi fashin baki ga wadanda suke sharhi game da al'amarin yau da kullun a Najeriya wato Alhaji Aminu Ibrahim Malam Aminu wannan al'amari yaya cikakken lamarin yake ne ba da rance ga dalibai
da farko dai wannan doka da shugaban kasa ya sa hannu a kai na ba dalibai bashi wato yana da kunshi da abubuwa da yawa kafin dalibi ya amfana da wannan sai ya samu admission wato ya samu takardar shiga jami'a ko polytechnic akwai banki da gwamnatin tarayya ta kafa bankin ba da lamuni dai ga dalibai ka'idojin kafin mutum ya amfana bayan wancan takarda sai ya kawo mutum biyu wanda za su sa masa hannu guarantors kuma ɗaya daga cikin guarantors din dole ya kasance sai ma'aikacin gwamnati wanda ya akalla ya yi shekara 12 yana aikin gwamnati ko kuma lauya mai zaman kanshi wanda ya gama jami'an shi kar ya gaza shekara 10 da gama law school din shi
shin me ye ka'idar na tsayawan nasu
ka'idojin da yake nan mutum ya kalla ya kasance yana aikin gwamnati shekara 12 sannan kuma lawyer mai zaman kanshi wanda akalla ya yi shekara 10 yana practicing bayan dalibi ya gama university ko polytechnic kuma ya gama NYSC bayan shekara 2 ana sa ran ya samu aiki zai fara biyan kudin da aka bashi yayin karatu so in bai iya biya ba bayan shekara 2 shi wannan wanda ya sa masa hannu cewa ya lamunce to gwamnati za ta neme shi ya zo ya biya wannan kudin in kuma bai biya ba za a dauki mataki akan shi na hukumar doka idan a iya kai mutum kuma in bai iya biya ba
akwai wani ka'ida da aka aje na adadin yawan daliban da mutum zai iya tsaya masu a matsayin garanto din
gaskiya a dokan ba ta bayani ba an dai ce kawai dalibi zai samu wanda zai samu shi hannu amma a dokan ba su yi bayanin cewa ko mutum daya magidanci yana da yaya biyar za su tafi ne ba sai za a sa masa hannu ko ba za a sa masa ba dokan ba ta yi bayani ba amma ba nan ne ma gizo ke sakawa gwamnati ta ce za ta janye in aka bara fara daba dalibai bashin nan to gwamnati kuma ba za ta sake ba university ko polytechnic wasu kuɗi da suke ba su ba wato kowace university ko polytechnic za ta zama tana zaman kanta ne haka ita za ta sa kuɗin farashin kuɗin makaranta da sauran abubuwan da ake kafin ma mutum bashi kuɗin nan ana buƙatan iyayen yaro albashinsu kar ya gaza 500 a shekara to kuma ana buƙatan sai kana ma da tax clearance certificate duk waɗannan ka'idojin da yawa in ka bi irin iyayenmu da ke ƙauye can ko ƴan uwanmu da ke ƙauye ku shi kansu ma ofishin da zaka je ka biya harajin bashi bankin ma da gwamnatin ta kafa yanzu haka sun sa hannun jari biliyan 1 kuma an ba su dama su kasuwanci kaga bankin shi kanshi zai koma bankin kasuwanci kenan
Mala Aminu mai sharhi game da harkokin yau da kullun a Najeriya shin koyaya iyaye masu jami'o'i da kuma sauran manyan makarantu na gaba da sakandare suke kallon wannan sabon tsari na bada bashi ga dalibai don su biya kudin makaranta ga malami na farko da muka zanta da shi
sunana Aminu Jumare alhamdulillah da mun murna da zuwan wannan abu amma da muka duba muka ga abubuwan da muke ciki sai muka ga kamar akwai lauje cikin nadi
kamar ya
an ce za a ba dalibai bashi kenan karatu in sun gama za su biya in sun samu aiki to na farko ma tukuna akwai aikin da ake samu har mutum ya samu ya biya waɗannan kudaden ya gama karatu sannan ka'idojin da aka shimfiɗa na wannan bashi da ake nema sun yi tarnaki an ce kafin ka samu sai ka samu wanda ke matsayin director a aikin gwamnati da wanda ke lauya mataki na 10 a aiki na albashi idan kana da yara 2-3 a ina zaka samu mutane ko waɗannan wanda za su cika waɗannan sharuɗa su yi maka signing har a baka wannan loan din da gwamnati take neman ta magana iyayen yaran nan da suke aiki sai matakin albashin su ya kai 50,000 mutum nawa ne suke aiki za su biya waɗannan kuɗaɗe saboda mafi karancin albashi a Najeriya 30,000 ne ni yanzu ina da yara guda 2 a university ina zan samu waɗannan ka'idojin zan cika wata kila kai ma da muke magana da kai kana da yara guda 4 guda 5 akwai mutane da yawa ina zaka samu waɗanda za su wannan wane ne zai tsarge kanshi ko ya amince ya yadda a bada bashi in ya dalibi da ya gama bai biya ba shi ya biya tattalin arziki ya riga ya wata kuma haƙin gwamnati ne ta san yadda za ta yi ta farfado da shi a taimaka yara a taimaka ma dalibai su yi waɗannan karatu
kafin ɗaya daga cikin iyayen dalibai a Najeriya game da bada lamuni ga dalibai don su biya kuɗin makaranta ko yaya malamai a manyan makarantu na gaba da sakandare kamar jami'o'i kenan da polytechnic suke kallon wannan al'amari
sunana Dr. Muhammad Lawal Ibrahim chief lecturer a nan department na educational administration and planning federal college wato babban makaranta mai ilimi amma yanzu an ba mu jami'a sai dai ana kokarin a tabbatar da ita ne amma yanzu dai an riga an ba da jami'a din
na'am doctor yaya kake kallon al'amari na bada lamuni ga dalibai dan biyan makaranta ke wasu na ganin kamar da dan tarnaki
kaga wannan tsari ne da aka fito da shi dai ba a fara amfani da shi ba doka ne wanda shi tsohon kakaki na majalisa wato yanzu shugaban ma'aikata na chief Femi Bagamila yanzu ne ake so a fara wato su abinda suke ganin cewa tsadar rayuwa gaba daya akwai tsada musamman gabatar da ilimi na jami'a ana kashe kuɗi sosai to sai suka lura kamar iyaye ba sa sa hannunsu a tsarin ilimi yadda ya kamata saboda an ɗauki abin kawai a sakaka haka gwamnati kusan ta ɗauki komi ita take su a nasu hankin kenan to sai ana ganin to ya za a iyaye su ma su sa hannunsu don su ba da kuɗi to shi sa aka ce ana so a bar jami'a ita ta dinga sa kuɗinta da sauransu saboda su kansu jami'an ana gani kamar suna sakaci hanyoyi da ya kamata su bi su nema kuɗi wato kamar donations da grants da kuma irin endowment funds din da ake da kuma wajen tsofaffin ɗalibai da kuma consultancy su samu kuɗi su zo su kashe ma jami'an da sun saki hannu ba sa yin abin da ya kamata to ni a nawa tunanin sai suka ga cewa to ya za a yi a cire hannun gwamnati su saka ci to yara su zo su nemi bashi dole sai an tsaya an duba to a Najeriya ba maganar fito da tsari ba ne aiwatarwar shi ne matsala
tun da cikin shekara 1972 ne aka fara batun wannan doka a zamanin mulkin soja kuma Kanal Ali na ministan ilimi har ta kai ga dalibai suka yi bore inda suke cewa Ali must go to da yake dai wancan lokaci akwai wadata sai kura talafa magana ta kwarani lamarin dai ina buƙatar yin gyara muddin dai ana son dan talaka yayi karatu kuma ilmantar da al'ummar ƙasa nauyi ne haƙi ne da ya rata kan gwamnatin tarayya sansha malafashi murya amurka daga katsina a Najeriya
to madalla a gaida sanin shi abin malafashi da wannan rahoto na musamman yanzu kuma sai fagen wasanni tare da Murtala san inna
wasanni a takaice
Rudda ɗin wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafar Najeriya ta Super Eagles Jose Peseiro na fuskantar barazanar rashin tabbas kan makomar aikin sa yayin da aka baiwa magoya bayan kungiyar damar yanke hukunci kan makomar sa. Shugaban hukumar kwallon kasar ta NFF Ibrahim Gusau yayi alƙawarin tuntuba da neman goyon bayan magoya bayan kungiyar kafin daukar mataki na karshe akan kocin Pesero wanda yayi aikin horar da ƴan wasan kungiyoyin Al Ahly da Porto da Sporting Lisbon. Ya kuma yi aikin horar da ƴan wasan kasashen Saudi Arabia da Venezuela kafin ya sami aikin horar da ƴan wasan na Super Eagles na Nigeria a watan Mayu shekara ta 2022. Yanzu haka kuma kwantar ragin nasa da Nigeria ya zo karshe inda zai karkare a ranar 30 ga wannan watan na Yuni. To sai dai manazarta lamurin wasanni na ganin cewa kocin bai kawo wani gagarumin sauyi ba a kungiyar da ke faman tatata a gasannin kwallon kafa. Duk kuwa da cewa kasar ta sami gurbin fafata gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a gudanar a shekara mai zuwa. Haka kuma rahotanni sun ce hukumar ta NFF tana fama da kalubale wajen biyan albashin kocin dan shekaru 63 da haihuwa da ake ganin ya kai dala Amurka 70,000 a kowane wata. A farkon makon nan ne aka soma fafata gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka ta matasa ƴan kasa da shekaru 23 a kasar Morocco. Kasashe takwas ne yake fafatawa a gasar ta bana da suka hada da mai masaukin baki wato Morocco da Ghana da Congo da Guinea a rukunin A, yayin da kuma kasashen Masar da Gabon da Mali da Niger suke a rukunin B. Wannan ne karo na hudu da ake fafata gasar wacce aka soma ta a shekara ta 2011. Ana kuma buga ta a duk bayan shekara hudu, yayin da wannan ne karo na biyu da Morocco ke karbar bakuncin gasar. Kasancewar ita ce ta karbi bakuncin gasar karon farko a shekara ta 2011. Ko baya ga lashe kyautukan gasar daban-daban, kasashen da suka zo na 1 da ta 2 da ta 3 za su wakilci nahiyar Afirka a gasannin wasannin motsa jiki na Olympics na bazara a birnin Paris a shekara mai zuwa ta 2024. Yayin da kasar da ta zo ta hudu kuma za ta sami shiga wasannin ya da kanin wani tare da sauran kasashe domin fitar da kasa ta hudu da za ta shiga gasar ta wasannin na Olympics. Yanzu haka hankalin masharhanta ya karkata kan yadda kungiyoyin kwallon kafa na kasar Saudi Arabia suke wawa sun manyan zaratan ƴan wasa a wannan bazara, musamman da tauraron da shekaru suka ja yayin da suke taka leda a manyan kungiyoyin nahiyar Turai. Tuni da kungiyar Al Ittihad ta sayi shahararren ɗan wasan Real Madrid Karim Benzema, yayin da a kungiyar Chelsea ma kusan ƴan wasa hudu suka yi kaura zuwa kungiyoyin na Saudiya daban-daban. Rahotanni na nuni da cewa Thomas Partey na Arsenal da Bernardo Silva na Manchester United duk suna gab da komawa kasar ta Saudiya. Masu fashin baki kan lamurin wasanni na ganin cewa wannan dai babban yunkuri ne na cikar burin hamshakiyar kasar ta Saudiya. Na ganin cewa gasar league ta kasar ta shiga a cikin manyan gasannin kwallon kafa biyar na duniya, ko baya ga matakin asusun bada lamuni na kasar wato PIF na saka hannun jari tare da mallakar kungiyar Newcastle ta Ingila na mallakar manyan kungiyoyi hudu na kasar ta Saudiya. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To madalla an gaza na san ina da labarin wasanni, ma sauraro yanzu kuma sai shirin mu na karshe wato labaru a takaice.
A yau Litinin shugaban dakarun sojojin haya na Wagner Yevgeny Prigozhin ya yi magana a karon farko a bainar jama'a tun bayan da ya dakatar da tawayen da ya kaddamar kan shugabancin sojojin Rasha. Ba mu da burin hamkarar da gwamnati mai ci kuma gwamnatin da aka zaba bisa doka, inji shi a wani sakon murya na mintuna 11 da aka fitar ta manhajar aika sakonni ta Telegram. Manyan hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargadin cewa miliyoyin mutane a kuriya Afirka na cikin wani yanayi na matukar yunwa da ke bukatar matakin gaggawa sanadiyar bala'o'in da suka faru akai-akai, ciki har da sauyin yanayi da kuma tashe-tashen hankula. Hukumar samar da abinci ta duniya WFP ta bayar da rahoton cewa kasashe bakwai a yankin gabashin Afirka da suka hada da Djibouti, Habasha, Kenya, Somalia, Sudan ta kudu, Sudan da kuma Uganda na fuskantar matsalar karancin abinci da ba ta taba gani ba.
kuma saro baki daya da haka muka kara karshen shirin na yanzu kuma na karshe a yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu sa ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Zarau Faji da takarantar labarin duniya da Mercedes da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharifi sallama da ku daga nan birnin Washington DC mu kwana lafiya sai da safan ku